This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Hawwa Sharif da saura abokan aiki muke fatan cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Litinin 22 ga watan Janairu shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su, ga kanun labarai.
Ofishin harkokin siyasar ƙasar Iraq ya ce jakadan Amurka a Iraq ya gana da tsohon Prime Minister ƙasar Nur al-Maliki. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya yi fatali da ta yadda mayakan Hamas suka yi na kawo ƙarshen yakin da ake yi a Gaza. Gwamnan mutane sun rasa rayukansu da dama suka ji rauni yayin da aka kai wani hari a birnin Donetsk da ke gabashin Ukraine.
Dubayin labaran duniya, za ku ji cewa wato al'ummar Hausawa a birnin Onitsha na jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya sun musa da zargin rike wata yarinya da aka ce an sato ta ne daga jihar Bauchi a arewacin kasar.
Amma mu ba mu da wannan labarin domin sun sha tambaya daga wurare daban-daban ko an kawo mana babuwar yarinya da tabata. Ka ce mu har yanzu babu wata yarinyar da aka kawo mana da sunan tabata daga wani waje.
Jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan shekaru 45 na watsa shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. Za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya na Sir Philo Hashim Gumel, to amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a barkanmu da asuba, sunana Hawwa Sharif, ga labaran duniyar. A jiya Lahadi ne ofishin harkokin siyasar ƙasar Iraki ya ce jakadan Amurka a Irakin ya gana da tsohon Prime Minister ƙasar Nur al-Maliki kwana guda bayan da mayakan da ke goyon bayan ran suka kai hari akan dakarun Amurka da ke ƙasar. Ganawa da aka yi a birnin Bagadaza da jakada Alina Romanowski ta zo ne daidai lokacin da al'amura ke ƙararin cabewa a yankin da suka hada da yakin da aka kwashe watanni uku ana gwabzawa tsakanin babbar aminiyar Amurka wato Isra'ila da mayakan Falastinawa na Hamas da ke samun goyon bayan Tehran. Kuwa ranar Asabar dai sai da aka kaddamar da wani harin makami mai linzami a wata cibiyar dakarun Amurka da ke arewacin Iraki, harin da kungiyar dakarun musuluncin Iraki da ke da wata ƙwarya-ƙwarya alaƙa da kungiyar dakarun musuluncin Iran ta ɗauki alhakin kai shi, wadda ke nuna ƙiyayya ga goyon bayan da Amurka ke baiwa Isra'ila a yakin da take yi a Gaza. A jiya Lahadi, Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya yi fatali da ta yadda mayakan Hamas suka yi na kawo ƙarshen yakin da ake yi a Gaza da a yanzu ya shiga wata na hudu. Shugaban Israila ya faɗa cikin wata sanarwa cewa a matsayin musaya ga sakin mutum hudu daga mutanensu da ke tsare, Hamas ta buƙaci a kawo ƙarshen yakin a kuma janye dakarun Israila daga Gaza, sannan kuma a sako mutanenta da suke hannu. Netanyahu dai ya bayyana yin watsi da dukkan bukatun na Hamas. A jiya Lahadi ne dai Hamas din ta wato ta ƙara kai hari harin da ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba bara, amma ta amince da cewa ta yi kuskure, ta kuma yi kiran da Isra'ila ta kawo ƙarshen yakin da take a Gaza. A rahoton da ta fitar na farko da ta yi ga bainar jama'a akan harin da ya haifar da wannan yaki, mayakan na Hamas sun ce dole ce ta sa suka kai wannan yakin suka ɗauki matakin sakamakon mamaye yankunan Falastinawa da Isra'ila ta yi, da kuma neman hanyar sako bursunonin Falastinawa da ke hannun Isra'ila. Majalisar Ministocin Isra'ila ta amince da wani shirin da zai ba kasar Norway damar rike kudaden haraji da aka ware domin tafiyar da ayyuka a Gaza da Hamas ke da iko da ita, maimakon mayar da kudin ga hukumomin Falastinu, cewar jami'ai a jiya Lahadi. A ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimmawa a shekarar 1990, an shirya ma'aikatar kudin Isra'ila za ta amshi kudaden harajin a madadin Falastinawa, inda za ta rika turawa hukumomin Falastinu da ke samun goyon bayan kasashen yammaci wani daunin kuɗi a duk wata a zaman wani ɗan ƙware-ƙwaren cin gishin kai ga yankin na Isra'ila, wato da yankin na Isra'ila ta mamaye na gaɓar kogin Jordan. to sai dai an yi ta samun kace nace dangane da wannan yarjejeniya da ya hada da bukatar Isra'ila na ganin kudin ba su shiga hannun Hamas ba wanda ita da sauran kasashen yammaci da dama ke makallan kungiyar ta'addanci a shekarar 2007 ne dai Hamas ta kwace iko a kan Gaza daga hannun hukumomin Falastinu da ke samun goyon bayan kasashen yammaci bayan wani gajartaccen yakin basasa da shekaru biyu da Isra'ila ta shafe ta janye jakarunta daga yankunan da Yahuda suka kama na kamauri zaune duk da karɓar iko da Hamas din ta yi da dama daga cikin hukumomin Falastinu sun ci gaba da aiki a Gaza suka kuma ci gaba da ansar albashi daga kudaden harajin da ake turawa ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC
Tunan ba da jimawa ba Hawwa za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu to amma kafin nan al'ummar Hausawa a birnin Onitsha na jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya sun musa tar zargin rike wata yarinya da aka ce an sato ta ne daga jihar Bauchi arewacin kasar hakan na zuwa ne bayan bayyanar hoton wata yarinya a kafafen sada zumunta da aka yi zargin cewa an sato ta ne daga Bauchi kuma an ganta a cikin Hausawan na Onitsha wakilin mu Alfonso Okorigwe na dauke da karin bayani
tun makon da ya gabata ne ake ta yaya ta hoton wata yarinya da cewar an sato ta daga wata unguwa a Bauchi kuma an gano ta wani hali mara kyau a cikin Hausawa a garin Anata lamarin da ya sa mai magana da yawun al'ummar Hausawa a garin da kuma wazirin Hausawan Anata Alhaji Yushawo Ibrahim Imam ke cewa babu kanshin gaskiya a labarin
akwai wani matsala da ake tambayar mu akan shi cewa akwai wata yarinya da aka sato daga Bauchi wai an kawo ta nan Onitsha wajen mu yan arewa kai daga unguwar tsohuwar makabarta na Bauchi amma mu ba mu da wannan labarin domin sun sha tambaya daga wurare daban-daban ko an kawo mana bakwar yarinya da tabata kace mu har yanzu babu wata yarinyar da aka kawo mana da sunan tabata daga wani waje mutane suna ta damun mu da tambaya ko jiya daga Bauchi akwai wayanda suka bugo waya suke tambayar mu wannan magana shekaran jiya ma na samu call akan wannan magana nace to mu har yanzu fa babu wata yarinyar da aka kawo mana to dalilin da yasa kenan muka matsu akan lalle ya kamata fitar da sanarwa dan kowa ya san cewa to wannan lamarin da yanda ake fadin shi ake jiya shi ba aka maganan yake ba
a bisan wannan bayanin ne na nemi sanin matsayin wannan batun daga kakakin rundunar yan sandan jihar Anambra to wuce kuki kenga amma duk kokarin samun sa ta waya ya faskara sai dai wani mai fashin baki kan lamuran yau da kullum barista mai nasara Kogo Umar na ganin akwai bukatar hukumomi su dauki mataki kan irin wannan al'amarin
wato al'amarin irin wannan ya daga ya zama sai daga cikin abubuwan da muke ta fadi cewa nauyi ne akan gwamnati ta kokari ta tsaftace yanda ake yatsa labarin ruka a Najeriya da kuma ko'ina a duniya kuma duk idan zargi ya taho irin wannan a kafafun labarai idan babu wani mutum wanda ya sa mishi hannu ko kungiyar ta za ta sa hannu ta zargi ba to yana nan a matsayin maganar shirme ba kuma ya kamata kuma ya amfani da shi ba to amma akwai muhimmanci na cewa hukumomi su bincika don kar su kawo zargi bata zamantakewar mutanen da ke kudancin Najeriya da mutanen da ke jihar Bauchi
daga bisani Alhaji Yushawo Ibrahim Imam ya karkare da cewa
san da nake ga gwamnatocin arewa sai maka su sa ido dan gaskiya wannan irin wannan matsalolin yana faruwa dan yanzu haka a nan Onitsha akwai wurare guda hudu wanda in ka je za ka ga yaran na arewa maza da mata wai su labara ya kamata gwamnatocin arewa su taimaka su sa ido akan masu irin wannan abubuwa
batun satar yara da yana ci gaba da zama ruwan dare a fadin kasar saboda ko a kwana-kwanan nan ma rundunar civil defense a jihar Taraba ta ce ta kwato yara 16 daga hannun wasu miyagu kamar yadda jaridar The Cable ta ruwaito Alfonso Sokoribe muryar Amurka daga Enugu Najeriya
Tawa gaida Alfonso Okwerugwe kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka kai tsaye daga nan Washington DC yanzu ga Hawwa ta dawo da karashin labaran duniya
Gwamnan mutane sun rasa rayukansu da dama suka ji rauni da ya hada da kananan yara biyu yayin da aka kai wani hari a birnin Donetsk da ke gabashin Ukraine da Rasha ke iko da shi cewar mahukuntar yankin da Rasha ta nada a jiya Lahadi Rasha dai ta zargi Ukraine da kai harin da jami'an Rasha suka ce ya halaka akalla mutane 27 ya raunata wasu 25 Ukraine dai bata ce ufan ba dangane da lamarin haka zalika kafan labaran Associated Press bata tantance sahihancin zargin da Rasha ta yi ba ba. Jami'in da rashin ta nada Dennis Fishlin ya ce an kai harin ne a wurin ne a wurin da makamin artillery da aka harba ta bangaren Krahofov da Kravchivka a bangaren arewaci ya kuma tabbatar da cewa ana ci gaba da ayyukan bada agajin gaggawa a inda lamarin ya afko. Jami'ai a yankin Henan da ke tsakiyar China sun fara bincike a jiya Lahadi kan musabbabin tashin wata gobara cikin dare da ta laƙuma rayukan yara 'yan makaranta su 13 a sailin da suke barci a ɗakunan kwanan su. Labarin tashin gobara da ta tashi a makarantar Yongshai da ke ƙauyen Yangshunpo ya isa kunnuwan ofishin kashe gobara da ke yankin ne da misalin ƙarfe 11 na dare ƙarfe 3 agogon GMT aka kuma yi nasarar kashe wutar bayan mintuna 40 cewa kafan labaran ƙasar. Dalibai 13 ne aka tabbatar da mutuwar su a gobarar inda wani mutum ɗaya ya samu mummunan rauni. Wani ɗan jarida kafan labarin AFP da ya ne ganewa idanunsa ya bayyana cewa gwamnan 'yan sanda sun kewaye yankin da lamarin ya afku baki ɗayan shi inda wani jami'i ya shaida mishi cewa tuni har an fara gudanar da bincike kan musabbabin tashin gobarar.
Hawwa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To a yayin da sashen Hausa na muryar Amurka ke bikin cika shekaru 45 da kafuwa, har yanzu jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da kuma fatan alkhairi. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Yayin da sashen Hausa na muryar Amurka ke bukukuwan cika shekaru 45 da soma ya dace shirye-shiryensa a ko'ina cikin fadin duniya, jama'a daga kasashe daban-daban na duniya na ci gaba da taya murna da nuna fatan alkhairi ga sashen Hausa na muryar Amurka. Daga cikin masu taya murna ga sashen Hausa na muryar Amurka daga Najeriya akwai ma'abuta sauraron gidan rediyo daga jihohin Sokoto da Kebbi.
Assalamu alaikum warahmatullah. Na turo nan sako da interview murna da ma'aikatan VOA da ni da ma tsohon mai hulɗa da su ne tun lokacin da wurin na sabon budawa lokacin su MA Abakano, su Ali Abbas, su Hawa Ibrahim Fontuwa, su Lawal Sallau Jibiya, su Nasir Maiwada. Da haka sai ce Ubangiji Allah ya ƙara nasara, Allah ya ƙara taimakawa. Nagode. Dr. Usman Abubakar Kokoshi na Shehu Shagari College Education.
Sunana Salihu Muhammad Bena, jihar Kebbi, Nigeria. Sashen Hausa na muryar Amurka wato jami'a ce ta ilmantar da jama'a, sannan kuma mu a dalilin sashen Hausa na muryar Amurka yasa har aka yadda yankin Dankosa guta gabas ko kuma ƙasar Bina aka yadda akwai matsalar tsaro. Asali diyar shi muka samu tsaron da muke kuri da shi yanzu. Muna ƙara godiya ga sashen Hausa. Allah ya saka maku da alheri, Allah ya ci gaba da kare ku, Allah ya taimake ku.
Sunana Ahmed Laden Girkawo, jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar murya talaka a ƙaramar hukumar mulkin Kebbi a jihar Sokoto, Najeriya. Alhaƙiƙanin gaskiya gidan rediyo American gidan rediyo ne wanda mu muna alfahari da shi, musamman mu 'yan ƙungiyar murya talaka, domin dukkan wasu abubuwa da ake yi a gidan rediyo na America da kuma wasu matsaloli da su al'umma ke huskanta, musamman mu talaka da muke jagoranci, musamman in muka dai irin wannan shiri da ake yi ciki da gaskiya, shiri ne wanda duk abin da kake ganin cewa an ya ci mato a ƙwarya, to idan ka ga wakilai a gidan rediyo America aka yi wannan shiri da kai, to insha Allah gwamnati za ta shahe ma hawayenka. Shiri na biyu kuma a bari ya huce, shiri ne wanda mai ƙayatarwa ne, kuma shiri ne wanda dukkan mu 'yan Najeriya da kuma duk wanda ke sauraron wannan shirin, to gaskiya koda kana cikin wani hali, to ga wannan lokaci to za ka ji zuciyarka ta koma normal, ta koma daidai.
Sunana Ali Aliyu DK Shiyar Zango Kamba, jihar Kebbi, Najeriya. Ina mai matukar taya dukkanin ma'aikatan sashen Hausa murnar cika shekaru 45 da kuma ƙara jin daɗi da kuma fata alheri ga masu sauraron ku a duk faɗin duniya inda suke. Voice of America gidan rediyo na wanda yake ba mu san yadda za mu kwatanta shi ba da sauran gidajen rediyo, saboda da ka ji labari a gidan Voice of America, labarin na ya tabbata haka yake, ba wata tababa kafa ce wadda take ba da labari da dame-dame shi kuma da zafin shi kuma akan gaskiya. Baya ga haka nan ina isar da ta'aziyya ta ga dukkanin ma'aikacin sashen Hausa da ya rasu, tun daga Ali Abbas zuwa marigayi Kabiru Fage, da kuma isar da fata alheri ga dukkanin ma'aikatan da suke aiki yanzu a gidan rediyon murar Amerika.
Irin wannan kyakkyawar fata da sashen Hausa na muryar Amurka ke samu daga jama'a daban-daban a ko'ina cikin fadin duniya a iya cewa wata alama ce mai nuna jama'a sun gamsu tare da ƙara zaburar da ma'aikatan sashen ga aiki tukuru. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, masu saurare yanzu agogo a nan Washington DC yana cewa karfe 12:00 da minti 14 na dare kenan. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu saurari wannan sakon. Iga shekara kwana ce
a ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024. Sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa.
Shekaru 45?
Shekaru 45 kenan da Sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC.
Kamar kullum wannan karon ma mun sauye-sauye a tsarin shirye-shiryen mu domin daidaitawa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare.
Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na radio da suka hada da daga kawayen mu,
zamantakewa da Allah ɗaya gari bamban,
da kuma dandalin ƴan jarida.
Lokutan muna nan ba su canja ba,
haka ma mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba.
Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar VOA.
Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukan mu na internet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabudin ilimi, har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwa al'amura kai tsaye a duk fadin duniya.
Sashen Hausa na muryar Amurka, majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni.
Ku kasance tare da mu a koda yaushe domin biyan bukatunku shine muradin mu.
Madalla, yanzu kuma ga dan mutan gumi da shirin mu na ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum, masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da hakullin kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau za mu daura kan dambarar aure tsakanin wasu ma'aurata biyu kuma ƴan uwan juna. Biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A shirin mu da ya gabata, mun kawo muku labarin Hadiza Ladan da ke aure a Kebbi, jihar Nasarawa. Wadattun karuwar wannan shiri na ciki da gaskiya don buƙatar gudanar da bincike da zai kai ga samar da maslaha ko raba ta da mijinta, don ta ce tana da yaƙinin ba alheri a zaman. Hadiza ta ce auren dangi aka yi mata da mijin, duk da dama ta taɓa aure gabanin nan, amma sai ya zama akwai cin zarafi da ya kai ga mutuwa auren. A bayanin da Hadiza ta bawo makon da ya gabata, ta ce an sake dawo da auren ba da izininta ba, kuma abin da ya fi damunta shi ne idan suka ci gaba a haka, akwai yiwuwar ci gaba da haifar yara masu sikila. A ci gaba da gurmiyar neman ƴancinta, Hadiza ta kai wannan magana masarautar yankinsu.
Yanzu a kan nina ce ban yarda ba, an zauna an yi zama na ce ban yarda ba, sun ce duk da aka ce na zauna an yi zama na ce ban yarda ba. To shi ne abin ya ishe na ce barin kai fadan hakimai, inda gashi an ce suna kwatar ma mutane haƙƙinsu, barin je musu bayani. Sai na je kuwa na warware musu, suka ce to ai ma wannan ba ma aure a kai, inda ba da yardanki ba, baki san wa ya ɗaura ba, kuma ba da sadaki ba. Na ce ƙwarai, ban san wa ma ya ɗaura auren ba. Shi ne suka ce to in zo ƙarfe 10:30. Ranar da na fara kaiwa kenan washe gari, suka ce inda ƙarfe 10:30. Sai muka dawo ƙarfe 10:30. To ashe ni kafin in zo shi ya zo ƙarfe 8. Da ya zo ƙarfe 8 ya zo ya shirya musu maganar da zai shirya musu, wai auren ma shi an yi bai san an ɗaura ba, kuma shi ma bai san waye ya ɗaura ba. Saboda haka shi maganar nan a bar musu kes a hannun shi, za a je gida a sasanta magana. In ya kama na cewa ban so ne shi a tashi ma za a yi sakin ba tare da an je wani guri ba. Sai aka yi magana haka, sai fada suka ce to an bani dama haka, zai kira ni mu je gidan mu, ya zama bai kira ni ba, zai kira ni bai kira ni ba, sai ni na kira shi a waya. Na ce babansu mai ka ce za ka kira, za a yi zama akan maganar nan, za a sasanta a gida. Sai ce ai shi bai yi magana da ni, zai zama da ni ba. Na ce a'a ba ni ne ba, fada ne suka ce ka ce za mu yi zama da kai a gida. Sai ce shi bai da buƙatar magana na yanzu, saboda haka ni na ɗauki mummunan hanyar da ba zai fitar da ni ba. Yanda ya gaya min kenan, wani irin mummunan hanya ne wanda ba zai fitar da ni ba, sai ya kashe wayan shi. To magana na da shi na karshe kenan. To sai da naje na ga ma fada haka sai suka sake ce min to in yi hakuri in koma in sake dawowa ranan wanda saboda ranan kurarren lokaci ne. Nace musu ba anan nace ba Abuja ne, yace ba damuwa in yi hakuri in dawo ranan wanda mu sake zama sai sake neman su. Shikenan ranan wanda sai aka mai da zaman talata wanda nan yace saboda shi mijin na ya samu daman gaya musu a gurin aiki yana da zama a ana yana da wani uzuri kar ya zo ba a gan shi ba amma a mai da zaman talata. To sai ranar talatan ko da sassafe sai na zo, da na zo da sassafe sai aka kira shi wanda yake zuwa shi Bello kenan yayan shi.
Oh shi ba shi yake zuwa da kansa ba kenan.
A shi sun hana shi zuwa sun kwata-kwata ya ce a bar mishi magana a hannun shi, shi mai aure sun hana shi zuwa.
To
sai shi ya ce a bar mishi magana a hannun shi. To muka zo muka yi ta zama bai zo ba, muka yi ta zama har karfe 10 ya wuce, har da rabi ya wuce bai zo ba. Muka ce to mu ga zaman da aka ce mu zo karfe 8 mun zo kuma har 10 ya wuce gashi har yanzu bai zo ba. Can sai ya zo gashi a mota ya zo. Ya zo a mota lokacin kuma wanda zai mana stage din ya riga ya fita. To bai ma sauka a motan ba, daga kan mota ya bada sako ya ce idan ya dawo a gaya mishi.
Sai ya sake juyowa shi ma.
Yawwa, da ya da aka gaya mishi. To sai aka warware shi sai ce mana to mu sake yin hakuri mu koma washe gari mu dawo ranan Laraba kenan. Sai muka ce mishi to ba damuwa. Sai muka sake dawowa ranan Laraban. Kafin mu dawo Laraban sai ya kira shi da la'asar kan cewa a gaya mishi shi ba zai zo fadan nan kuma ba. Sai akan wannan case din ne. Kuma wanda zai zo domin shi fa ba zai zo ba saboda haka in kai magana kotu abin da ya gaya musu kenan.
Adira, ki yanzu me kike so a yi akan wannan lamarin naki?
Ni abin da nake so a yi yanzu ne hakkina ne a kwata min cewa ni kawai wannan aure ni ba zan yi shi ba. A duba min wannan lamari, ni nake auren nan, ni nisan abin da nake samun matsaloli a cikin gidan nan. Ba wata mata da za ta ce tana jin daɗi a gidan miji ta cewa za ta fita, wallahi ƙarya ne. Sai dai kawai dai in ta ga ba ta jin daɗin gidan nan.
A nashi ɓangaren, mijin Hadiza Malam Saluhu ya bayyana mana nashi labarin. Tare da cewa zai iya amincewa ya rabu da Hadiza. Amma matsalar ita ce mahaifiyarsa ita ce ko namun jikinsa Hadiza ke ci. Su ci gaba da zama haka nan.
Ni fa da sun kira ni ina tuki ne a university na je musu muna hanya a gida na zamu da shi Jos. Amma ni ba san komai ba su nemi shi wa'annawa wanda mahaifiyarin Hadiza da umarnin ya daura mana aure. Ya kuma tafi suka ce ta zo ta ba mahaifiyarta hakuri ta shigo ba ta bada hakurin ba kuma ta zunga zage-zage ne ta Allah ba ta su ba na da wake gami wannan abu na ce to ta ku yi hakuri yamda Allah dora mana ba ni ban san wani abu ni ba mai wani fada da ita ko wani abu ba.
Saliwa abinda take fada da saki biyu ne a tsakaninka da ita ya gaskiyar magana.
Eh haka ne.
Yanzu saura muku dama ɗaya kenan kawai. Saliwa kai ta ce ka shawarce ta da ta je ta yi tsarin iyali ta daina aikuwa gaba daya.
Ni ban yi wannan magana ba, na ce isan ma sun tabbatar mana haka ne. To a lokacin kuma sai kowa ya san ba wani wanda zai cutar da wani ko ba gaskiya ne ba. Shi Allah ya kawo hanyoyi iri daban-daban. Ni din nan yau ina da ƴaƴa, idan ma tana da ƴaƴa da wancan mijin a yi guda wajen uku ne ko huɗu ne suna Jos ga ɗaya na tare da ni.
Wato ita abinda take cewa suna so a haƙura da auren nan ne gaba ɗaya.
To wannan magana yau inda kaman kai ne ka ɗaura min aure kai inda yau kai ne ka ɗaura min aure san ce duk hukuncin da kai ka yi daidai saboda ni ina nan da har yanzu nan da igiyar da ba daman tsallake shi ne igiya guda ɗaya shi ne mahaifiyana kuma mahaifiyar nan nawa kuma ita ne kuma mahaifinta.
Na gane. Wato abinda ake dubawa in an fahimtar da mahaifiyar wannan maganar maimakon ana aihuwar yara tun da ita ta dage tana son aihuwa na aihuwar yara da za su samu matsala. To ita ta ce raba auren ba wai don ba ta ƙaunar ka ba, raba auren zai fi alheri.
To shi ne kaji na ce maka ai ni yanzu nan ka ji umarnin da aka faɗa mahaifiyana ta ajiye mana ko? Ce yau idan ana tana ɗiba nama na in yi haƙuri kuma secondly kuma ta sake ce min idan wa'an namu gaba ɗaya babban wa'anmu gaba ɗaya zan bai mai da auren nan ba ta zuwa da kiyama. To kaga kuma yau idan kai yau za ka zo ka same ta duk hukuncin da ku gaya a kaina nisan ya ce muku to ga abin da ni nake bukata.
yanzu in an yi tawaga Saliu za a je wajen mahaifiyarta ka aminta ya je a same ta a fahimtar da ita wannan labari.
Wannan duk abin da za ku yi ina ganin an yi zaman nan an kai ta tara ta ce duk family din gaba daya tana son ganin su duka kuma sun zo ta kuma gaya musu sai shi ɗaya daga cikin mai ce min da zai sake yawo ya ga kannanta gaba daya abin da aka tsaya kenan ba san wani magana ko baya ga wannan ba.
Jin wannan batu na mijin Hadiza shirin ciki da gaskiya ya sake jin ta bakin limamin da ya kulla tare da sake daura auren Malam Abubakar Sa'id wanda ya gargadi lalle abu wannan batu sannan a hankali dan samar da maslaha.
To ai tana da wali ai ta koma ai Qur'ani ya riga ya kawo mafita idan aka samu rashin jituwa tsakanin miji da mata su koma su zauna fa asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha abinda Allah ya faɗa mana kenan. Da iyalanta da iyalan mijin su ta da wakilai ayi zama in dai daga tsakanin su da Allah suna da kinga za su samu gyara akan wannan tunda ba ta so. Ai ba ya aure ta kasuwa bane akwai ta da waliyai ta mai da al'amarin za ga waliyanta su nemi waliyi su nemi asu hakaman min ahli wa hakaman min ahla idan suka zauna Allah zai kansu fita cikin al'amarin shi aka mafita kenan malam lafiyar.
Eh wato mana shi abin da yake cewa maganar mahaifiyar Santi wace take cewa cikin sharudan ta cewa Samsam bata yadda ba wato mana ko da bayan ranta ne ko da ita Hadiza tana yankan naman jikinsa ne ba sai dai rabu da ita ba shi in ba don haka ba ya baya cikin maganar auren nan shi ma.
Abin da ya faɗa muku kenan ko abin da ya faɗa
muku kenan? Abin da ya faɗa kenan.
Ko kaga wannan sai ku mai da shi zuwa ga iyalan nasi ba ba a so haka min ahlihi wa haka min ahliha a mai da shi zuwa ga waliyanta da wakilai su zauna Allah ga kawunsa fita cikin al'amari tunda abin da ya faɗa muku. Da haka yanzu kaga tunda harkan uwa ya taso cikin al'amarin abu ne wanda yake buƙata a yi taka tsantsan kwarai a kai hankali ne da ciki saboda al'amarin iyaye ba ƙaramin al'amari ne ba ya buƙata kai hankali ne sosai. Da haka tun daga kaman da ya faɗi dole a mai da al'amarin zuwa ga su hakaman min ahlihi da hakaman min ahliha su zauna malam nasu su nemi mafita a kan al'amarin nan tabbatar da al'amarin ne.
Masu sauraro kun dai je da wannan takaddama ta kasance wannan shiri zai ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a wannan takaddama a bayan fage don tabbatar da adalci ga dukkan bangarorin biyu da ci gaba da zama lami lafiya. Yanzu amarjin duk waɗanda aka ji muryoyin su musamman ma Nasiru Adamu Elinkaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC ni Sarfi Hashim kuma ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To madalla a takaice a jiya Lahadi ne ofishin harkokin siyasa ƙasar Iraki ya ce jakadan Amurka a Iraki ya gana da tsohon firaministan ƙasar Nur al-Maliki kwana guda bayan mayakan da ke goyon bayan Iran sun kai wani hari da akan dakaran Amurka da ke ƙasar. Ganawar da aka yi a birnin Bagadaza da jakadan Alina Ramasauki ta zo ne daidai lokacin da al'amura ke ƙararin caɓewa da suka haɗa da yaƙin da aka kwashe watanni uku ana gabzawa tsakanin babban aminiyar Amurkan Isra'ila da mayakan Falastinawa na Hamas da ke samun goyon bayan Tehran. A jiya Lahadi, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi fatali da ta yadda mayakan Hamas suka yi na kawo ƙarshen yaƙin da ake a Gaza da a yanzu haka ya shiga wata na huɗu. Shugaban Isra'ila ya faɗa cikin wata sanarwa cewa a matsayin musaya ga sakin mutum hudu daga mutanen da aka yi tsare da su Hamas ta buƙaci a kawo ƙarshen yakin a kuma janye dakarun Isra'ila daga Gaza sannan a kuma sako mata mutananta. Majalisar Ministocin Isra'ila ta amince da wani shirin da zai ba ƙasar Norway damar rike kudaden haraji da aka ware domin tafiyar da ayyuka a Gaza da Hamas ke iko da ita maimakon mayar da kuɗin ga hukumomin Falastinu cewar jami'ai a jiya Lahadi. A ƙarƙashin yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimmawa a shekarar 1990 an shirya cewa ma'aikatar kuɗin Isra'ila za ta amshi kuɗaɗen haraji a madadin Falastinawa inda za ta riƙa turawa hukumomin Falastinu da ke samun goyon bayan ƙasashen yammaci wani ɗaunin kuɗin a duk wata azumin wani ɗan ƙwarai-ƙwarai cin gishin kai ga yankin da Isra'ila ta mamaye na gaɓar kogin Jordan.
Tuma saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.